الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وموالاه bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka hadu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan safiya ta Lahadi 4 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 domin ci gaba da wannan majalisi wanda aka fara shi a shekarar da ta gabata ina roƙon Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da yi mana jagoranci a wannan zama ya saita harsunan mu akan ambata abin da yake na daidai ya sa mu amfana ya sa mu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada kasancewar yau wannan shine zama na farko a wannan shekara zan fara da godiya ta musamman bisa shugabanci na wannan masallaci mai albarka a bisa wannan dama da aka kuma bamu domin gudanar da wannan majalisi gudumowa ta bangarori daban-daban wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa dukkanin wanda ya taimaka komi kankanta taimaka wasa da alkhairi Allah ya karba daga gare dada dukkanin waɗanda za su ba da gudunmuwa gurin tsayuwar wannan al'amari ciki da wajen masallaci duka muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya karfafe su ya kuma sa yanda muka fara yau lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen wannan zama lafiya kamar yadda yake ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa muka gabatar da azumin shekara da ta gabata da su tsarin da aka tafi akan shi a shekarar da ta gabata shine dai tsarin da za a ci gaba akai insha Allah ta'ala in ba a manta ba mun tafi ne akan tsari na cewa Al-Qur'ani mai girma ko ma shari'ar musulunci gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya aiko ta ne ga jinsin maza da kuma jinsin mata da haka wannan ta bayu zuwa ga cewa hukunce-hukunce na shari'a akan samu waɗanda yake ya haɗa maza da mata ɗin a tare akan kuma samu waɗanda matan sun keɓanta da su kamar yadda akan samu wanda maza sun keɓanta da su duba da wannan kashe-kashe da kuma abin da muka sani na cewa tafsirin Al-Qur'ani ba baƙon abu bane ba kuma yanzu ne aka fara ba a nan ƙasar Hausa Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da cewa har kullun idan watan Ramadana ya kama to masallatai da majami'ai cike suke da malamai da suke gudanar da tafsirai na Al-Qur'ani don haka babu wani abu da za mu zo mu faɗe shi wanda yake sabo ne ba a taɓa faɗarsa ba to sai muka kalli waɗannan abubuwan aka samar da tsari na cewa za a rika gudanar da wannan zaman ne ba tare da ɗauko surorin Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi a jira ba sai dai bibiyar wasu yanki ko wani ɓangare na Al-Qur'ani waɗanda suke da alaƙa da mata alaƙa ta kai tsaye ko kuma wanda a cikin jazakumullahu khairan ko kuma wanda suna da alaƙa da maza ɗin amma kuma alaƙar su da mata ɗin ta zamanto mai ƙarfi duba da watakila alaƙar da hukunce-hukunce ko umarnin da suke cikin waɗannan ayoyi ko wannan surori suke da shi ga mata shekarar da ta gabata an yi suratul fatiha an yi suratul hujurat an yi suratul tahrim bana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa ya ba mu dama insha Allah za mu yi suratul nur saboda irin alaƙar da take da ita da zamantakewa da kuma al'amura da ta kunsa waɗanda suke da alaƙa da mata na kai tsaye. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya mana muwafaqa, ya shige mana gaba akan al'amarin. Suratul Nur, kamar yadda muka sani sunanta kenan, kuma An-Nur yana nufin wani haske wanda yake mai yaduwa da bazuwa, wanda zai taimaka wa mutum gurin ganin abin da yake a gabansa ko abin da zai tunkara. Wannan haske kuwa zai iya kasancewa ta ɓangarori guda biyu, ɓangaren abin da ya shafi duniya da kuma ɓangaren abin da ya shafi lahira, wanda duka wannan surar ta kunshi waɗannan ɓangarori guda biyu na haske a cikinta. A wannan ayar an samu guda uku: nurun ala nur, yahdi Allahu li nuri, surorin nan da suke almani a surorin da ayoyinsu suka gaza mawa aya guda ɗari. Dangane ko da abin da ya shafi falala, za mu iya cewa bisa abin da malamai suka ambata a cikin littattafansu na tafsirai da makamantan haka, wannan sura ba a samu wani asar wanda yake ya zo ya keɓance ta da wata falala ta musamman wadda ta fifita ta akan surori na Alƙur'ani ba. Sai dai wani ba fahimtar faɗin cewa a koyar da mata suratul Nur, ma'ana a cikin wannan surar akwai wasu abubuwa waɗanda suke sun shafi mata da ya kamata a ce mata sun san su. Sai dai ba za mu tafi akan cewa wannan hadisi ne ingantacce ko kuma umarni ne wanda yake lallai sai an cika shi ba, duk da yake malamai masu tafsiri kamar Imam Suyuti da Imam Al-Baihaqi a cikin Ash-Shu'ab duk sun kawo waɗannan asar din. Kazalika akwai asar na Abi Atiyya inda yake cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rubuta musu da cewa allimu nisa'akum suratul Nur, ku koya wa matayenku suratul Nur. Kamar yadda kuma akwai wata riwayar ita ma dai wadda take nuna wannan umarni na Umar bin Khattab, inda yake cewa ta'allamu suratul Nisa wal Ahzab wan Nur, ku koyi waɗannan surori, suratul Nisa da suratul Ahzab da suratul Nur. Waɗannan asar na kawo mana su ne, duk da yake kamar yadda na faɗa malamai suna da maganganu akan ingancinsu ta fuskar tantance mazajen hadisi, to amma dai za mu fita da fa'ida daga cikinsu na cewa lallai wannan sura sunanta suratul Nur, kuma sannan tana kunshe da wasu abubuwa muhimmai wanda ya kamata a ce lallai mata sun yi ƙoƙari, sun fahimce su, sun san su, kuma sun yi aiki da su. Wannan sura tana daga cikin surori masu girma a cikin Alƙur'ani. Ina ce girma ba ina nufin ta fuskar adadi ko yawan abubuwan da suke cikinta ba, sai dan cewa ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa waɗanda suka shafi hukunce-hukunce na zamantakewa, hukunce-hukunce na gyaran hali da na dubba, hukunce-hukunce na abin da ya shafi tarbiyya. Maudu'in surar gaba ɗaya za mu iya cewa al-ahkamul ijtima'iyya, ta kunshi hukunce-hukunce na zamantakewa waɗanda suke da alaƙa da kiyaye haƙƙoƙin juna musamman akan abin da ya shafi harshe da sauran abubuwa. Daga cikin maudu'an da wannan sura ta kunsa a gurguje, abu na farko shine wannan sura ta fara da bayani na abin da ya shafi haddin laifi ko kabira ta aikata zina, da kuma irin yanda Allah madaukakin sarki ya kyamaci wannan ɗabi'a din ko wannan aiki. Abu na biyu da wannan sura ta kunsa shine a ciki akwai bayani na haddi na wanda yayi ƙazafi ga wani, ma'ana ya jefe shi da cewa ya aikata zina, da kuma illar da take cikin haka, da kausasa harshen da Allah madaukakin sarki yayi akan irin wannan ɗabi'a din ko wannan hali din. A cikin wannan sura za mu fahimci bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi abin da ya shafi laifi na kazafi din sai ya tsame ma'aurata a cikin wannan hukunci ya saba musu da hukuncin su na daban wanda yake sunan shi li'ani wanda shi ma zamu ji shi a cikin wannan sura. A cikin wannan sura akwai ayoyin nan guda goma wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da su domin tsarkake uwar mu'minai mai gaskiya yar mai gaskiya na Aisha radiyallahu anha. A cikin wannan sura akwai bayani ko umarni ne yadda mutum zai bi wasu ɗabi'u da zai siffanta da su domin kare kansa su zamanto masa rigakafi zuwa aikata wancan bafi da aka buɗe hukuncin su shi ba na zina. Daga cikin irin wannan akwai adabul buyut, ladubba na zamantakewa na gida, akwai ladubba na isti'dani sa'ilin da duk za a shiga gida, akwai abin da ya shafi umarni na rintse gani, akwai abin da ya shafi umarni wa a auratar. Waɗannan duk suna cikin abubuwan da suke a ƙarshe manufarsu shine ƙoƙarin a kare al'ummar musulmi daga wancan babban laifi da Allah madaukakin sarki ya ambata hukuncin sa a farkon sura. Kazalika wannan sura ta yi bayani akan wani bangare na abin da ya shafi ɗabi'a da hali na munafikai, ta kuma tsoratar da jan hankali akan cewa kar a aikata irin wannan ɗabi'a, sannan kuma ta kuma jan hankali akan lallai kokari a rabauta da hanya wadda take ta shedan a cikin al'amura. Kazalika a cikin wannan sura akwai ayoyi waɗanda suke kauniya, ma'ana ayoyi na halittar Allah madaukakin sarki waɗanda suke a ƙasai ko a sararin samaniya waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya yi wa bayinsa almannu a cikin wannan sura ta cewa ya saukar musu da ayoyi waɗanda suke bayyanannu ta fuskar wanda ido zai gani na halittarsa da kuma hukunce-hukunce waɗanda suka shafi shari'a. A cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya yabi kansa da lafazin da yake ya dace da ƙadarinsa da muƙaminsa subhanahu wa ta'ala. A cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya fallasa asirin munafukai da irin yadda suka yi da'awa na cewa sun yi imani, Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan imani nasu na ƙarya ne ba na gaskiya ba. A cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya yi bayanin wasu daga cikin siffofi na mu'minai waɗanda suke na gaskiya. Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, har zuwa ƙarshen aya. Kazalika Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan sura da bayani na wani ladabi na musamman da ya kamata mumini ya siffanta da shi gurin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da wannan sura ta ƙunsa ko ta tattauna a kan shi, wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya riskar da mu irin waɗannan al'amura na alkhairi, ya ba mu ikon tunatar da juna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الله يسعدك الخير. الله مدوكتين سركي يا بودي ونن سورة دتشوا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. wannan sura ce da muka saukar da ita muka kuma wajabta ta muka kuma saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta don kuwa azantu. Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da cewa suratun anzalnaha sura. Kalmar sura a yaren Larabci idan an ambace ta to ana nufin wani matsayi wanda yake madaukaki, matsayi wanda yake mai daraja. Yana daga cikin ma'anar haka faɗin wani yayin da ya tashi yaban An-Nu'man ibn al-Munzir a cikin waƙensa yake cewa alam tara anna Allah a'taka suratan tara kulla malkin dunaha yatazabzabu. Shin baka ga cewa Allah madaukakin sarki ya baka wani madaukakin matsayi ba wanda galibi ko da yawa daga cikin masu mulki suka kasa riskar wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya baka. Da haka wannan sura a yaren Larabci kenan tana nufin wani matsayi wanda yake na musamman madaukakin sha'ani wanda ta iya yiwuwa mutane su yi kwadaituwa izuwa ga riskar wannan matsayi din. In kuwa aka ce sura a yaren Al-Qur'ani to ana nufin wani yanki na maganganu ko na maganar Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa wanda yake Al-Qur'ani wadda take da mafara kuma take da makara sananniya sannan kuma ta kunshi wani adadi na ayoyi mafi karanci daga guda uku zuwa sama. Wannan shine sura a Al-Qur'ani. Da haka Allah madaukakin sarki anan sai ya ce suratun anzalnaha, wannan sura ce wadda muka saukar da ita. Malamai suka ce Al-Qur'ani gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ne ya saukar da shi, kitabun anzalnahu mubarakun, Allah shi ya saukar da Al-Qur'ani baki ɗaya. Amma a nan gurin sai ya ƙara jaddadawa, ma'ana ya ƙara tabbatar da cewa shi ya saukar suratun anzalnaha, ai hazihi suratun anzalnaha. Sai suka ce to me yasa Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita anzalnaha bayan mun riga da mun sani bisa abin da ya sanar da mu cewa Al-Qur'ani saukakke ne daga gare sa. Sai malamai suka ce ta iya yiwuwa daga cikin hikimomi shine, na farko ana so ka tattaro hankalinka ka fahimci cewa wannan fa wata sura ce ta musamman da ake so a tsoratar da kai a kuma ja hankalinka a yi maka alakul da abin da wannan sura ta kunsa. Da haka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da suratu bara'a a farkonta akwai razanaswa da jan hankali, wannan sai suka ce ita ma Allah madaukakin sarki ya faɗe ta ne a haka min babin razanarwa da jan hankali da tsoratarwa da abin nan da ake cewa ahir akul ka saurara, wannan sura ce da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita. Malamai suka kuma cewa daga cikin wajahi shine fifita ko nuna wani fiko da matsayi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da shi, wanda anan bil akhas bizikr na Aisha radiyallahu anha, da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin su wannan sura guda goma domin ya tsarkake ta daga tuhumar da aka yi mata da kagen da aka mata. Da haka Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukaka sha'anin sura. Da a nan gurin sai mu ga kamar ma'anar ta koma izuwa ga ma'anan nan da muka ambata ta yaren Larabci cewa matsayi wanda yake madaukaki mai daraja. Da haka wannan kamar ana cewa sura ce madaukakiya mai daraja, Allah ya saukar wadda a cikin nagarta ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki kuma malamai suka ce ta iya yiwuwa duk ba wannan ba a cikin wannan cewa suratun anzalnaha, to Allah madaukakin sarki yana so ya ja hankalin mu'minai da cewa wannan sura mun saukar da ita domin me su ƙara bata kulawa, su ƙara lura da abin da yake ciki, kamar ƙara tabbatar da wani abu ne wanda dama an riga da an san shi. Ki kira yaro ki aike shi ki ce mishi zo ka tafi makaranta, wannan abu ne da dama ya riga da ya san cewa yana cikin abin da yake gudana a cikin rayuwarsa yau da gobe, tafiya makaranta zai tashi wanka ya shirya ya tafi. Amma duk sanda kika tashi kika ƙara nan naga mishi shirya ka tafi makaranta ƙarfe kaza, ya fahimci cewa me zuwa makarantar nan yana da muhimmanci, kar faka makara, ka kula a hanyar tafiya makaranta. Duk wannan lafuzan me suke nunawa, ƙara nuna mishi muhimmancin zuwa makaranta. Da haka wannan anan da Allah madaukakin sarki ya ce suratun anzalnaha, sai suka ce Allah madaukakin sarki yana ƙara jan hankalin bayinsa mu'mini da cewa su kula da wannan sura da abinda zai fada ko zai zartar na abin da ya shafi hukunce-hukunce a cikin ta. Don haka suratun anzalnaha sura ce da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ba dan cewa ba shi ya saukar da Al-Qur'ani ba. Ba dan cewa sauran Al-Qur'ani ba za a bashi muhimmanci ba sai dan cewa a ƙala lura da ita da abin da ta zo da shi na saƙonni. Allah madaukakin sarki ya ce wa faradnaha. Wannan lafazi na wa faradnaha malaman qira'at sun kaso biyu gurin furta shi. Akwai wanda suke furta shi ko suke karanta ta bitakhfif wa faradnaha. Ar-ra din kawai ana mata fatha ne. Wanda wannan shine qira'a ta jumhurin malamai na qira'at. Anan idan aka dauke shi da wa faradnaha sai take bada ma'anar cewa muka wajabta musu, muka lazamta musu abinda yake ciki na hukunce-hukunce waɗanda suka shafi halal da haram da umarni da hani da iyakoki da haddi da ladubba da Allah madaukakin sarki ya saukar. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya farlanta wa muminai aiki da waɗannan hukunce-hukunce da suke a cikin wannan sura. In kuwa aka kalle ta da qira'a bitashdid wa faradnaha wadda ita ce qira'a ta al-Imam Ibn Kathir da Abu Amr, sai suka ce ai aktharna min dhikri al-fara'id fiha, mun yawaita ambatan abinda suke na wajibai na farillai a cikin ta. Faradnaha, mun yawaita ambata abinda suke na farillai a cikin ta. Wata ma'anar kuma akan wa faradnaha sai suka ce fassalnaha wa bayyannaha, ai mun rarrabe ta mun bayyana ta. Ma'ana faradnaha yana daukan cewa an rarrabe an bayyana gwargwadon abin da ya kamata a ce musulmi ya sani kuma an mishi bayanin tar yanda zai gane. A fadin su a bisa ma'anar wa faradnaha suka ce qata'naha fil inzali munajjama. Anan da Allah madaukakin sarki ya ce faradnaha ai mun karkasa saukar da ita sashi bayan sashi. Ma'ana ba an saukar da ita bane ba a dunkule gaba ɗaya, an saukar da ita fardan ba'da fardin. Wannan faralin ya sauka sai a kuma saukar da wani yankin, a kuma saukar da wani yankin har surar ta haɗu. Alal haƙiƙa idan aka kalli waɗannan ma'anoni gabaki ɗaya za a ga sun shiga a cikin ma'anar abinda yake na tabbatarwa bisa maqasudin hukunce-hukunce na Allah madaukakin sarki. Shi yasa sai wasu malamai suka ce wannan lafazi yana nuna cewa wannan sura duk abin da ta kunsa a cikin ta na ladubba, na hukunce-hukunce, na hudud, ma'ana haddi da za a yanke idan an aikata waɗannan laifuka, na nauye-nauye, na ɗabi'u da ake so musulmi yayi ruko da su ko Allah ya faɗe su a cikin wannan sura, ka gane cewa farali ne ka bi su. Domin Allah ya ce wa faradnaha, a wata riwayar wa faradnaha, don haka an farlanta muku. A nan sai mu fahimci kamar wani kira ne na musamman da wani take ne na musamman da Allah madaukakin sarki ya wannan sura. Ka natsu ka faɗa kuka gane duk abin da yake a cikin wannan sura to farali ne da Allah ya saukar maka da shi, lallai lallai kai kokari ka siffanta da shi. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa faradna wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. A karo na biyu bayan Allah ya ce suratun anzalnaha, sai ya kuma cewa wa anzalna fiha. Malamai suka ce taukidin lafz din nan yana ƙara mai tabbatar da ma'ana, maimaita kalmar wa anzalnaha yana ƙara tabbatar da ma'ana kuma yana ƙara jan hankalin mai sauraro ya ƙara yaƙini da imani da wannan abin da lafazin ya kulsa. Allah madaukakin sarki inda ya so da ya ce suratun anzalnaha ta wadatar, amma sai aka sake maimaitawa wa anzalna fiha, sai muka saukar a cikinta ayatin bayyinat, wasu ayoyi waɗanda suke mabayyana, waɗanda suke sun fitotar babu haza-haza babu duhu. Sura ta kunsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu, Allah madaukakin sarki ya riga da ya fayyace al'amarinsu. A nan malamai sai suka ce ayat ta iya yiwuwa ɗayan ɓangarori guda biyu, imma dai al-hujaj ad-dalla ala tauhidihi, wasu hujjoji da Allah madaukakin sarki ya ambata a matsayin ayoyi a cikin wannan sura waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki a matsayinsa na wanda ya halitta kuma ya cancanta a bauta masa shi kadai ba tare da wanda sanin cewa Allah madaukakin sarki shi ya siffanta da wannan siffofi shi zai sa dan adam musulmi yayi kokarin kiyaye iyakoki da dokokin Allah madaukakin sarki da haka anan al-ayat kamar suna magana ne akan ayat kauniya Allah ya halicci sammai ya daga ta can saman da hannu baya iya riskarta ya koye asirai waɗanda ba wanda ya san waɗannan abubuwa na sirri a cikin sararin samaniya sai abin da ya bayyana mana ya halicci kasai ya dora duwatsu akan ta ya halicci dan adam yana rayuwa akai ya samar da tsirrai da ruwa da abin da yake na halittun Allah madaukakin sarki wanda ba zai kirgu ba domin mu gane cewa shine wanda ya halitta kuma babu wanda ya tarayya da shi a cikin wannan halitta dan haka ya zama dole mu kiyaye waɗannan irin nau'i na ayoyi sun zo a cikin wannan sura gwargwadon hali ta inda Allah madaukakin sarki yake nuna buwayarsa da isarsa da abin da ya halitta wanda yake banta da shi kadai wasu malaman kuma suka ce ayat anan ba ana magana bane ba akan ayat kauniya ana magana ne akan hudud ma'ana iyakoki da ka'idoji da Allah madaukakin sarki ya sanya da hukunce wanda ya shar'anta wa mu'minai cewa lallai su bi wannan hukunce kuma alal hakika idan muka duba zamu ga wannan sura ta kunshi dukkanin wannan bangare guda biyu na ma'anar ayat da malaman tafsiri suka ambata dan haka ayatin bayyinat ayoyi waɗanda suke bayyanannu ta fuskar abinda Allah ya halitta ko kuma abinda ya shar'anta mana akai kuma ya farlanta mana da cewa mu bi wannan abu wannan akan abinda ya shafi ayat kenan bayyinat bayyanannu malamai suka ce to ai dama ayoyin Allah madaukakin sarki bayyanannu ne to amma kamar yanda yake akan lafazin sura kamar yanda yake akan lafazin anzalnaha wasu malaman suka ce ita ma wannan bayyannaha din Allah ya kara tabbatar da wannan lafazi ne dan fa mu kara yadda da cewa ayoyin Allah madaukakin sarki da hukuncen sa a bayyane suke kuma a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan lafazi na bayyinat ko mubayyinat a wurare daban-daban har wuri guda 7 wanda zai kara tabbatar mana da cewa lallai wannan sura ta kunshi ayatin bayyinat wannan wuri da muke akai yanzu shine wuri na farko da Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna fiha ayatin bayyinat kazalika Allah madaukakin sarki ya kuma cewa walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat walaqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون waɗannan gurare guda 6 ko 7 afwan wanda Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan lafazi bayyinat mubayyinat bayyinat wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin dan ku gane cewa shari'ar Allah madaukakin sarki tarkake babu wani hazo ko abin da ya shafi gumudi ma'ana abin da ba za a fahimce shi ba ko ba za a gane shi ba dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun ko kwa wa azantu wanda wannan shine hakikanin manufa ta saukar da shari'ar musulunci baki daya addinin Allah madaukakin sarki wa azantar wadda manzanni Allah ya aiko su yi wa mutane saboda me su fada ku su wa'azantu su yi aiki da abin da aka sanar da su da haka ayoyin alkur'ani ba wai ana karanta su bane ba kadai da harshe ana so mutum ya karanta ya wa'azantu ya sanya abin da ayoyin suka kunsa a cikin rayuwarsa domin ya yi kokari ya fahimci menene makasudin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wasu hukuncen kazalika menene abin da ake so ya aikata Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani na wannan ayatin bayyinat ya fara yanzu hukunci na farko aya ta farko izina ta farko wa'azantarwa ta farko gashi nan Allah madaukakin sarki zai fara yace azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda har zuwa karshen aya mazinaciya da mazinaci idan suka yi zina to ku yi wa kowanne ɗaya daga cikin su bulala 100 kada kuwa wani tausayi ya kama ku game da tabbatar da hukuncin ko addinin Allah idan kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira kuma lalle ne wata kungiya daga cikin mu'minai su halarci wurin yi musu wannan haddi. Wannan aya Allah madaukakin sarki ya fara da bayanin abin da ya shafi hukunci da ya tanada ko ya sanya akan abin da ya shafi aikata laifin zina. Kamar yadda muka sani, zina tana daga cikin manyan laifuka a addinin Musulunci wanda illarta ba wai kadai tana tsayawa bane ba a ma'abuta aikata ta, bal takan iya yaduwa ta yi naso a waɗanda suke kusa da su kuma ta iya yiwuwa yawaitar aikata ta ya zamanto cikin dalilai da za su gadar da fushin Allah madaukakin sarki a cikin al'umma. Allah madaukakin sarki a mafi yawan lokuta idan ya tashi hani akan abin da ya shafi wani laifi yakan haramta ne kai tsaye, kada ayi kaza, kada ayi kaza, kada ayi kaza. Amma da yazo kan zina sai ya ce wala taqrabu zina, kusantar ta ma laifi ne, hani ne daga Allah madaukakin sarki akan cewa kada a kusanci zina. Kamar kuma yadda muka sani ma'anar zina abu ne wanda yake bayyananne, wanda yake yana nuni da irin yadda malaman tafsiri sukan fassara ta, shine kusanta da namiji zai yi wa mace ba tare da sahihiyar igiyar aure a tsakaninsu ba, babu kuma shubha ta aure a gurin wannan kusanta din da yi. Wannan shine a dunkule ɗaya daga cikin ma'anonin da suka malaman tafsiri suke bayyanawa na abin da ya shafi zina. Wannan kuma aya tana ɗauke ne da hukunci da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da azartar ko a yi mawa waɗanda suka aikata wannan laifi, azzaniyatu wazzani. Malamai suna da maganganu masu yawan gaske akan abin da ya shafi hukuncin mazinata, ta yanda ta iya yiwuwa za a ɗan ji maganar ta ɗan yi mana tsawo, amma saboda min babil fa'ida za in yi ƙoƙarin in taƙaito mana abin da suke muhimman abubuwan da malaman tafsiri suka tattauna a ƙarƙashin wannan aya na abin da ya shafi hukuncin mazinata a cikin addinin Musulunci. Abu na farko da ya kamata mu sani shine ita zina ba ta wuce ɗayan biyu, in ma dai ta kasance daga wanda yake bai taɓa yin aure ba, wanda yake bikin, kamar mu a Hausa za mu iya cewa budurwa, to ban san saurayi in an faɗe shi yana nuna cewa wanda dai bai taɓa wata mu'amala wadda ta shafi ta auratayya tsakanin shi da mace ba. Wannan ɓangare na farko kenan. Ɓangare na biyu kuma su ne waɗanda sun yi aure, ma'ana sun taɓa yin aure a rayuwarsu, ko da kuwa a lokacin da suka aikata wannan laifin ba sa a ƙarƙashin igiya ta aure, kuma auren nan ya kasance ingantaccen aure wanda aka yi shi bisa hukunci ko koyarwa ta shari'ar Musulunci. Mutum ya kasance wanda yake hur ne, ma'ana ɗa cikakke, kuma wanda alƙalami ya hau kansa na hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki. Don haka wanda bai taɓa yin aure ba, to a kan shi ne wannan ayar take magana ɗin. Hukuncin da ya zo a cikin wannan ayar yana magana ne akan ɓangare na farko na wanda bai taɓa yin aure ba, wanda shi ne a yi mishi bulala ɗari, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, za a yi mishi bulala guda ɗari binassin wannan aya, kamar yadda za a ƙara mishi wani horon wanda shi ne a kore shi ko a nesanta shi da garin da yake zaune a cikinsa. Shi kuma wannan ya hukunci ne wanda jumhurin malamai suka tafi a kan shi binassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mazhaba guda ɗaya su ne suka khalafa a wannan, ita ce mazhaba ta Abi Hanifa rahmatullahi alaihi, inda shi a gurinsa at-taghrib ba wajibi bane, ma'ana ko batar da mutum ko nesanta shi da garin yake da yake zaune ba wajibi bane, ba yana komawa ne zuwa ga abinda mai zartar da hukunci ya gani, ulil amri, abinda ya shafi alƙalai waɗanda suke zartar da wa'innan nau'i na hukunce-hukunce ko shugabannin da alhakin hakan yake a kansu, su za su duba su gani su ga cewa idan wane ya cancanci a kore shi a nesanta shi daga garin, to a yi mishi, idan kuma suka yanke cewa bai cancanta ba, to za a bar shi ya ci gaba da zama a cikin wannan gari. Hujjar kuma malamai wanda ita ce magana ta jumhur wanda suka tafi akan cewa dole ne a garraba wanda ya yi zina, ma'ana a ɗauke shi a fitar da shi daga cikin garin ko a nesanta shi da wannan inda yake rayuwa, sun ɗora ta ne akan hadisi wanda Abi Huraira radiyallahu anhu da Zaid bin Kharid al-Juhani suka rawaito wanda yake hadisi ne ingantacce yana a cikin Bukhari da Muslim inda suke cewa wasu larabawan kauye guda biyu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin su yake cewa ya Rasulullah wannan dana ya mana mai maganar kenan yana da ɗansa wanda yake yana aiki a gurin wannan ɗayan da suka zo tare da shi ma'ana yana masa hidima wadda zaka iya cewa kamar mutum ya dauke sa hadimin sa ya mai hidima ya biya sa sakamakon wannan hidimar da yake masa sai ya ce to fazana bi mar'atihi sai dan nan nawa yayi zina da matar wannan uban gidan nasa shi kuma wannan uban da ya tashi sai ya fanshi dan sa da bawa wannan wannan uban gidan dan nasa ya bashi awaki guda 100 da kuma baiwa guda 1 a gurin sa ya fanshi dan sa daga wannan laifi da ya aikata yace sai na tambayi ma abota ilimi sai suka ce min hukuncin da yake kan dana shine ayi masa bulala guda 100 kuma a bar da shi daga cikin wannan gari tsawon shekara 1 sai yace kuma sai nace to bari ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukunci ma'ana daga wani gari suke daga kauye suke suka zo gurin manzon Allah ya warware musu ga abin da shi yayi yana gadin ya fanshi dan sa sannan kuma ga abin da masana a wancan gari nasu suka gaya mishi sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fayyace musu al'amarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi naran tsi da wanda raina yake hannunsa istan da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan rantsuwa to al'amari ne mai girma yace la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi ta'ala zan zartar muku da hukunci bisa abin da yazo a cikin littafin Allah madaukakin sarki sai yace da wannan baiwa da wannan awaki ko tumaki a maida maka abinka babu maganar su shi danka za a mai bulala 100 kuma za a yi mishi tagrib am ma'ana za a bar da shi daga wannan gari tsawon shekara 1 sai ya kalli ɗaya daga cikin sahabbansa Unais al-Aslami sai ya ce ka je gurin matar shi wannan idan ta yi i'tirafi ma'ana ta yadda da bakinta ta amsa cewa ta yi wannan laifi farjumha to a yanke mata hukunci na rajamu ma'ana jifewa faghada alaiha sai shi Unais ya tafi wurin cika aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je aka tambayi wannan mata kuma ta tabbatar da cewa ta aikata farajamaha sai aka jefe ta a bisa wannan hadisi sai malaman tafsiri suka ce wannan zamu fahimta karara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke mawa wannan matashi hukunci na bulala 100 sannan kuma ya sa a yi mishi tagrib am ita kuma matar da yake mace ce wadda take a ƙarƙashin aure ingantacce sai ya sa a yi mata rajamu wannan shine abinda malamai da yawa suka tafi akan shi kuma daga cikin su akwai Imam Malik rahmatullahi alaihi da sauran malamai na fiqh da haka wannan hadisi sai mu ga ya ƙara ƙarfafar wannan aya ta bangaren mi fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sannan kuma ya zo da ƙarin wani abu wanda babu shi a cikin wannan aya shine wannan kora ko keɓancewa da za a yi mawa wanda ya aikata wannan laifi na tsawon shekara guda kamar yadda Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shi ma aka hakaito cewa yana bada labari ko yana faɗa cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu wata rana ya tashi a cikin mutane fa hamidallaha wa asna alayhi ya yaba Allah madaukakin sarki yayi godiya a gare sa sai ya ce amma ba'd bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama bil haqq haqiqa Allah madaukakin sarki ya aiko manzon sa annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama da abin da yake na gaskiya wa anzala alayhi alkitab ya saukar masa da littafi fa kana mimma unzila alaihi ayatul rajm daga cikin abubuwan da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ayatul rajm aya wadda take umarni da a jefe wanda yayi zina fa qara'naha wa wa'aynaha mun karanta ta kuma mun fahimci sakon da wannan aya ta zo da shi wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'dahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe ma'ana yayi umarni da a jefe mazinaci ko mazinaciya kuma mu ma a bayan sa mun aikata haka fa akhsha an yatula bin nasi zamanun an yaqula qa'il yace ina jin tsoro zamani yayi tsawo da mutane a wayi gari wata rana wani yace la najidu ayatan rajul fi kitabillah mu fa bamu ga ayar da take umarni da jefewa ba a cikin alqur'ani mai girma sai su bata kuma su batar ta hanyar rashin aikata umarni ko farillar da Allah madaukakin sarki ya hukunta sai yace farrajmu fi kitabillahi haqqun ala man zana jefewa a cikin littafin Allah madaukakin sarki haƙƙi ne ma'ana lallai ne hukunci ne da za a yi mawa wanda yayi zina idza ahsana idan ya kasance ya aure ma'ana yana ƙarƙashin inuwar aure min rijali wan nisa daga bangaren maza daga bangaren mata idza batil bayyina idan lallai an tabbatar da sheda an gani cewa haƙiƙa an bi duk abin da ya kamata an tabbatar da haka ko kuma ya zamanto an samu ciki ko kuma ya kasance wanda ya aikata wannan laifin yayi i'tirafi ma'ana ya fada da bakin sa yadda cewa ya aikata wannan laifi wannan hadisi ko asar na Abdullahi na Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda Abdullahi bin Abbas ya kawo shi asar ne wanda yake ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi a cikin littafin su sai ya nuna mana wannan asar din cewa me akwai wani abu ba wannan ayar bace ba kadai tazo da hukuncin mazinata a cikin alqur'ani mai girma akwai wata ayar wadda ta fadi hukuncin mazinata amma kuma mu ba mu ji ta ba a yanzu a cikin alqur'ani da muke karanta domin Abdullah ibn Umar yace wa unzila alayhi ayatul rajul tabbas an saukarwa da manzon Allah sallallahu Abdullah ibn Abbas ya kuma rawaitowa inda yake cewa haddathani Abdurrahman bin Auf sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf ya gaya mishi cewa Umar bin Khattab khataba an-nas ya tashi yayi mawa mutane hudba sai yake cewa da su ala wa inna unasan yaqulun ma balu ar-rajmi wa fi kitabillahi al-jald Umar bin Khattab yake cewa wasu mutane suna cewa wai me ya kawo maganar jifa me ya kawo maganar a jefe mazinaci bayan a cikin littafin Allah madaukakin sarki mu ayar bulala muka gani waqad rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'dahu Umar yace mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe mazinata kuma mu ma bayan shi mun jefe mazinata sai yace walaula an yaqula qa'ilu ba dan kar wani mai magana wata rana ya fadi wata magana ba aw yatakallama mutakallimu ko mai ambatawa mai furtawa wata rana shi ma ya furta anna umara zada fi kitabillahi ma laysa minhu la asbatu haka ma nazalat yace ba dan wata rana wani mai fadi ya fadi ba ko wani mai magana yayi magana ba cewa umar ya kara a cikin alqur'ani abinda baya daga cikin sa da na tabbatar da ayatul rajul a cikin haka sai mu fahimci kenan ashe me akwai aya an saukar da ita amma me ya faru da ita al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi ya jero ruwayoyi waɗanda suke magana akan ayatul rajul da kuma abin da ya faru da ita daga cikin ruwayoyin da ya kawo waɗanda suke mafiya muhimmanci ya kawo riwaya ta muhammad ibn sirin rahmatullahi alayhi inda yake cewa كثير بن الصلت يا جاي مشي تشيوا وترانا سن كانشي غورم مروان اتاره da su kuma akwai zaid faqala zaidun sai zaid yake cewa mun kasance muna karanta wa shaykhu wa shaykhatu farjumuhum albatta wannan zaid bin thabit yake fadan wannan aya qala marwan ala katabtaha fil mushaf to shin baka rubuta ta a cikin ayoyin alqur'ani ba a cikin takaddu da aka tada da aka rubuta ayoyin alqur'ani me yasa ba za a rubuta wannan ba sai yace qal zakarna zalika wa fina umar ibn khattab mun ambata haka kuma alhalin sanda muka ambata a cikin mu akwai umar ibn khattab radiyallahu anhu sai umar ya ba su ansa yace ni zan warkar da ku daga haka ma'ana zan kawo muku ansa wadda za ta fayyace muku wannan al'amari sai yake cewa wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara kaza wa kaza wa zakara ar-rajul ma'ana ya zo manzo Allah yake gaya mishi hukunce na shari'a an ambata mishi da kaza a ciki sai ambata mishi ayatul rajul fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah uktub li ayatul rajul ya manzon Allah rubuta min wannan ayat da take umarni da a jefe mazinata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la astati'u al'an bazan iya ba yanzu wannan asar sahihi ne wanda Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi. Wannan na farko kenan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya da Al-Imam Ibn Kathir ya fitar. Kazalika akwai malaman tafsiri kamar Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaihi, inda ya rawaito shi ma asar daga Zaid bin Sabit, inda yake cewa ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum al-battata nakalan min Allah wa rasuli. Wannan yana karanta ta ko ya karanta ta a matsayin aya ce da da ta kasance a cikin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan asar Imam Ad-Darimi da Imam Al-Baihaqi da Abu Dawud da Tayalisi suka fitar da shi, kuma malaman tantance hadisi sun ce mazajen riwayar wannan hadisi mazaje ne waɗanda suke an shaide su da abin da yake na tabbaci da kuma kiyaye lafizan hadisi. Kazalika akwai asar na Ubay bin Ka'ab, inda yake cewa qara'tu fi suratul ahzab. Ubay bin Ka'ab yake cewa na karanta a cikin suratul ahzab ash-shaykhu wash-shaykhatu farjumuhum al-batta, yace na karanta a cikin suratul ahzab wannan aya. Wannan kuma Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da wannan ko ya kawo wannan asar din a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a cikin tafsirin sa, kuma isnadin wannan riwaya sahihi ne. Abin da yasa na kawo mana wannan riwaya din haka a jere dan mu fahimci abubuwa kamar haka. Abu na farko, cewa akwai hukuncin jefewa. An saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni da ayi, sahabban sa bayan sa sun yi wannan aiki ko sun yanke wannan hukunci. Da haka ba abu bane ba wanda yake oyayye, illa iyaka tarin waɗannan riwayoyi da muka kawo kaɗan daga cikinsu sai ya gana mai ya sa mu fahimci cewa lallai akwai hukuncin ar-rajmu jefewa, kuma sannan lallai akwai wata aya da aka yi wadda take ayatul rajm, ma'ana aya da Allah madaukakin sarki ya umarni da a jefe mazinata, amma tana cikin ayoyin nan da ake musu laqabi da al-mansukhu lafzuhu al-baqi hukmuhu, ayoyi waɗanda yake an goge ko an shafe karanta su amma hukuncin su yana nan a tabbace. Wannan kuma babi ne a sananne a gurin dalibai na abin da ya shafi ulumul Qur'an an-nasikh wal mansukh, ma'ana bisa dabi'a da Allah madaukakin sarki ya dabi'antar da addinin sa, wurin saukar da shi akan saukar da hukunci, kuma daga baya a zo a shafe wannan hukunci. To shafe wannan hukunci ko ɗauke shi yana zuwa ne a irin nau'i guda uku, ko dai ayar da za a saukar sai a zo daga baya a shafe karanta ta, a shafe aiki da ita mansukhul hukm wat tilawa, ko kuma ya zamanto ayar an saukar da ita a shafe aiki da ita amma karanta ta yana nan, wannan kuma sunan shi mansukhul hukm kadai, ko kuma ya zamanto ayar an shafe karanta ta amma hukuncin ta yana nan, wanda shine mansukhul tilawa, mansukhut tilawa al-hukm kuma baqi. Dan haka wannan kashe-kashe guda uku sai mu ga wannan aya ta ayatul rajm ta fado a cikin nau'in ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar da su ya hukunta su, daga baya kuma aka tsame su, ma'ana ta bangaren ba za a karanta su ba amma aiki da su yana nan akan al'umman musulmi. Da haka waɗannan riwayoyi na karanto mana su dan mu fita da irin nau'in wa'innan fa'idojin, kuma mu gane cewa a wannan aya ma da ake ambatawa kamar yadda ruwayar Ubay bin Ka'ab ta nuna, wadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fitar cewa wannan aya ma ta kasance ne a cikin suratul Ahzab. Masu ɗauka suna ta ɗaga min hannu saboda yanayi na lokaci, za mu dakata a daidai wannan gaba. Nake roƙon Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya ara mana rai da lafiya da ganin gobe insha Allah, sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Abinda na faɗa na daidai, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada mai wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum.